Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da numar da niya da kuma dalar duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin kwadago a Najeriya sun gargadi gwamnatin kasar kan karin kudin man fetur. Babbar cocin EYN a Najeriya ta kaddamar da wani sabon banki don taimaka al'umma wajen yaki da talauci. Har kuma Salihu Garba zai gabatar muku da shirin sa na da rashin tayi. Daga nan kuma sai sharhin jaridan Najeriya, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke ajiye mana. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Majalisar Dokokin Kasar Iran ta yi wani zaman sirri a jiya Lahadi domin sauraren rahoton akan mummunan zanga-zangar da aka yi a kasar da kuma nazarin yanayin tattalin arziki da kasar ta fada a ciki wanda ya haddasa zanga-zangar. A zaman, wakilan majalisar sai wa wasu ministoci tambayoyi kamar ministan harkokin cikin gida Abdulrahman Rahman Fazli da ministan kula da asirin kasa Mahmud Alayi da kuma sakataren hukumar tsaron kasa Ali Shamkhani akan wannan zanga-zangar da ta mamaye kasar wacce kuma ta janyo asarar rayukan mutane 21. Hukumomi sun ce akasarin mutane sama da 1000 da aka kama su a cikin zanga-zangar da aka kwashe mako guda ana yi yayin da aka shigo sabuwar shekara an sake su a bisa beli. Amma waɗanda ake ganin su ne suka haddasa rigingimun suna tsare kuma babban lauyan gwamnati a birnin Tehran Jafari Dolatabadi ya ce doka za ta yi aiki a kansu. Shugaban Amurka Donald Trump da hadimansa sun wuni jiya Lahadi suna cecekar wani sabon littafi da ke bayani a kan shekarun farkonsa a matsayin shugaban ƙasa, wanda littafin ke cewa shekara ce mai cike da rudu, sannan kuma wai shugaban ba shi da cikakken hankali da zai jagoranci Amurka. A cikin wani sakon Twitter, Trump ya ce, "Tun ranar farko da na yanke shawarar shiga takarar shugabancin ƙasa, nake fama da masu baza ƙarya a kaina, kuma yanzu gashi ina fuskantar wani shirmammen littafi da wani shashashan marubuci ya rubuta." Trump ya bayyana fushinsa ne a kan marubucin littafin Michael Wolff, wanda bayan hirar ragi 200 da ya yi da Trump da kuma wasu hadimansa, ya kwatanta kwamacalar da ke gudana a cikin fadar White House a ƙarƙashin jagorancin Trump. Sabon littafin mai lakabi Fire and Fury Inside the Trump White House tun ranar Juma'a ya fito. Isra'ila ta haramtawa wasu kungiyoyin fafutuka 20 shiga kasar saboda kiran da suka yi na kaurace mata saboda manufofinta akan Falasɗinu. Kungiyoyin da abin ya shafa sun fito ne daga kasashen Chile da nahiyar Turai da Afirka ta Kudu da kuma Amurka. Yanzu mun tashi daga kare kanmu, mun fara kai hari da kanmu, in ji ministan tsaro na Isra'ila Gilad Erdan ya faɗa a jiya Lahadi. Ya ce kungiyoyin da suka kaurace din ya kamata su san cewa Isra'ila za ta sa kafar wando guda da su, kuma ba za ta ba su daman shiga cikinta ba domin su addabi 'yan kasar. Sai dai ba a san matakan da hukumomin Isra'ila za su ɗauka wajen hana 'yan waɗannan kungiyoyin shiga kasar su ba, idan suna da ingantattun takardu na tafiya kamar passport da visa. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 18 ne suka rasa rayukansu a cikin wani harin bam da ya tashi a garin Idlib da ke ƙasar Siriya wanda yake hannun mayaƙa 'yan tawaye, a cewar wata ƙungiya mai nazarin wainar da ake toyawa a Siriya ɗin. Har yanzu dai ba wata ƙungiyar da ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan harin a garin Idlib, wanda shi ne babban birnin lardi da shi ma ake kira Idlib. A jiya ma sojojin gwamnati sun kama garin Sinjar da shi ma yake lardin na Idlib, wanda kuma shi ne birni mafi girma da ya shiga hannun gwamnatin. A cewar cibiyar kula da kare haƙƙin bil'adama ta Siriya ta Observatory,
Labarin duniya ku saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Ƙungiyoyin ƙwadago a Najeriya sun mayar da martani akan bayanan da suka fito fili a zaman sauraron bahasi akan dalilan da suka kawo ƙarancin mayin fetur a ƙasa. Ga Madina Daura da ƙarin bayani.
Abubuwa da suka tunzura 'yan ƙungiyar ƙwadagon sune wai dillalan mai sun ce za su iya shigo da mai, amma kuma suna son su sayar da shi akan farashin da suke so, wanda ya bambanta da naira 145 da gwamnati ke sayarwa, saboda man yana zuwa musu ne akan lita 1 naira 171. Idan sun sayar da shi akan farashin gwamnati, to za su fadi. Ko kuma gwamnati ta ba su dalar Amurka akan naira 205 akan kowace dala 1, saboda su rage hasara. Matakin da kungiyar kwadagon ke cewa abu ne da a hankali yana iya kaiwa a ƙara kuɗin mai. Comrade Nasiru Kabir shine sakataren kungiyar United Labour Congress.
Mu ba za mu yadda ba, wallahi tallahi, yau idan gwamnatin Najeriya ta kuskura ko ta kuskura ta yi yunkuri cewa za ta ƙara naira 1 akan man fetur, kungiyoyin kwadago da suke ƙarƙashin mu ULC Nopeng kadai ta isa, wallahi sai mun durkusar da duk wani ayyukan gwamnati. Idan za ta mai da hankalinta, ta mai da hankali ta je ta kawo mutane mai, ta daina wani wasa da hankali da siyasa da ake wa mutane na maganan cewa babu yadda za gwamnati na da kuɗaɗen da za ta aiwatar da duk waɗannan ayyuka. Saboda haka a daina saka siyasa ana wahal da 'yan Najeriya. Kuma in ta wannan yunkurin za mu durkushar da al'amuranta na yau da kullum.
To sai dai ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kula da harkar man fetur ɗin da ke majalisar dokoki, Honorable Ɗanlami Muhammad Kurfi, ya ce tukunama majalisa za ta ci gaba da bincike akan al'amarin kafin ta haɗa rahoto.
Za mu tara bayanan wa'annan mu ga cewa menene mafita, domin akwai wasu 'yan ƙungiyoyi irin su NIMASA, irin su Park Authority, su kansu akwai kuɗaɗen da ake biyan su a cikin wa'annan kuɗi. Saboda haka su ma za mu invite ɗinsu su zo mu zauna su mu ga cewa me suke amfani da wannan kuɗin, kuma shin wannan kuɗin suke ansa ta bangaren yana da amfani ne ko in bai da amfani dole mu rike su daga wurin, domin mu ga cewa man ya samu saukin farashin da talaka zai iya sayi ya amfani da shi.
Rahotanni na bayani cewa Abuja da Lagos ne kawai suka wadatu da man fetur din a halin yanzu, domin har ya zuwa yau ana fama da layuka a gidajen mai a manyan biranen jihohin kasar. Madina Dauda, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Madina, kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. A wani yunkuri ne taimakawa wajen yaƙi da talauci da kuma samar da ayyukan yi ga matasa, babbar cocin EYN a Najeriya ta ƙaddamar da wani sabon banki don taimakawa al'umma. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Baya ga bankin Jaiz, yanzu haka ƙungiyoyin addini a Najeriya sun bi sahu wajen son mu kafa wasu ƙananan bankuna domin tallafa masu ƙaramin ƙarfi da ke son su masana'a da ma samar da ayyukan yi ga matasa. Na baban nan mako shine yunkurin da cocin Ecclesiastical Yanwa ta UIN ta yi na kafa bankin tallafa al'umma, wato Brethren Microfinance Bank, da cibiyar ta zata kasance a jihar Adamawa. Amma dai wajen taron ƙaddamar da shugabannin hukumar gudanarwar bankin a Yola, Reverend Joel Billy, da ke ma zama shugaban cocin a jihar Adamawa, ya ce cocin na UIN ya kirkiro da bankin ne domin samar da aikin yi da ma bunƙasa kanun sana'o'in dogaro da kai musamman ga matasa.
Abun tausayi ne, abun takaici ne in ga gan matasa wannan zamanin abun kuka. Ta dalilin wannan banki za mu jujuya, za mu shiga sashi na kasuwanci wanda zai bi ya iya ba coci kuɗi, wanda za a iya ba matasa scholarship, za a iya ba su kuɗin jari na kasuwanci da makamantansu.
To amma yako yallaɓai wani batu shine ma ne yadda bankin zai ke hula da sauran jama'a musamman ma waɗanda ba Kirista ba, to ko ta yaya za a fuskanci wannan matsalar?
Wannan banki bai shafi al'ummar Kirista kawai ba, a buɗe yake, kamar da ka sani commercial banks da musulmi da Kirista da wayene, duk wanda dai yana so yayi harka da kasuwanci da wannan banki fili a buɗe yake ga kowa da kowa.
Mrs. Virginia Lazarus Zuka ita ce shugabar hukumar gudanarwa bankin, ta ce bankin zai tabbatar da kyautatawa waɗanda ke hulɗa da su.
Za mu kyautata wa jama'a, mu hulɗa kuma tare da su, mu ga cewa mun kyautata rayuwar mutane, musamman matasan da muke da su da kuma tsofaffi da mata.
A Najeriya dai ba kasafai jama'a kan yi shiru ba, da zara an kafa wani abu da suna addini, wanda masana ma ke ganin shike dakofe wasu kungiyoyin kurawa domin bada gudunmawa walau ta fannin siyasa, zamantakewa da kuma tattalin arziki, kamar yadda yanzu waɗannan suka soma. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gai da Ibrahim Abdulaziz, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe.
Jama'a barka da sabon shekara, da fatan an shiga cikin ƙoshin lafiya. Ni Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke murna gabatar muku da shirin da rashin tayi. A shekarar ta gabata, wato shekarar 2017, babban bankin Najeriya ya sanar da takaita yin amfani da tsabar kuɗi masu yawa a harkokin kasuwanci. To sai dai kafin ya aiwatar da shirin, jama'a suka nuna kin amincewarsu. Amma kusa da ƙarshen shekarar, daraktocin bankin suka sake farfaɗo da shirin, da suka ce zai fara aiki a farkon wannan shekara ta 2018. Shirin zai takaita tsabar kuɗin da za a iya karɓa a banki, duk wanda kuma ya kawo kuɗi tsaba masu yawa ya zuba cikin asusunsa zai biya haraji. Haka ma idan zai fitar da tsabar kuɗi masu yawa sai ya biya haraji. Mahukuntan banki na kyautata da zaton cewa wannan zai rage yin amfani da tsabar kuɗi a harkokin kasuwanci, a koma yin amfani da takardar kuɗi ko kati kamar kasashen da suka ci gaba. Akan wannan ne wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi fira da Dr. Lawan Habib Yaya, malami a sashen kuɗi da kasuwanci a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kano. Ga yadda firar ta kaya.
Nasarar aikin banki da ya zama ya gane ƙasa gaba ɗaya ta harkar kuɗi, wanda ba sai ka gan shi ba a riƙa yin sa ta cinikayya da sadarwa da mimmiƙa kuɗi ko ta ina ba tare da an ga kuɗin abinda ake kira cash ba, wanda shi ake kira cashless policy, a rage yawan kuɗi da ake ta'ammali da su a hannun jama'a na wanda za su dinga amfani da su ta kan harkar banki. Abu ne da kasashe waɗanda suka ci gaba suka fito da shi 'yan shekarun baya, kuma suka samu nasara wanda ya taimaka musu su a wannan yanayi na cewa ya kawo wato abin da ake kira security of funds transfer, wato akwai abin da ake kira tsaro na yadda harkar kuɗi suke tafiya. Ya rage yawan barayi, ya rage yawan satar kuɗi, ya rage abubuwa da yawa. To amma nasarar su a wannan kasashen da suka ci gaba, akwai abin da ake kira optimal banking environment, wato cikakken wato yanayi da banki da ƙasa ta shiga, wanda kusan banki ya mamaye ko ina za a iya dukkan wata mu'amala da banki
a loko da sako
na ƙasar, da kuma wato wurare da mutane suke mu'amala. Wannan nasarar ita ta sa ƙasashen da suka ci gaba, wato industrial countries, suka yi nasara wajen wannan. Daga ɗaya ɓangaren kuma akwai waɗanda ake kira underbanked societies, wato al'ummomi da yanayin banki bai cika ya batse a wajensu ba. Sun kasu kashi uku. Ko dai ya zama na cewa yawan gine-ginen bankin da rassansa ba su da yawa, mafi yawa bankunan a cikin gari suke, rassansu babu su a ƙauye, ko kuma a'a da su ɗin, amma kuma babu abin da ake kira banking infrastructure, wato turakun da za su sa shi bankin ya aiki kaman na internet ɗin da yawa, wanda koda da bankunan ba kowanne ne yake da internet yake da abubuwa ba. Dubi misalin ATM. Wato zaka ga cewa idan ba a wajen da banki yake ko kusa da jikin banki ba babu inda ATM yake. A kasashe irin na waje ko a ina ma zaka iya samun waɗannan ATMs din. Wato ma'ana banking din is wato banking shi banki ya yawaita yana su kenan. Al'amuran banki ko ta ina ka zo a asibiti, a kofar gidanka, a kasuwa, a wajen bal, a wajen mu'amala ta mutane wanda ake kira park, a ko ina mutum zai iya sa katin sai dauki kuɗi. Sannan kuma akwai abin da ake kira network. Yanzu idan ka duba irin tsarinmu zaka ga mutane sun fi 20-30 a jikin ATM guda daya ana cikin amfani da shi sai network ya dauki kaga babu abin da ake kira banking infrastructure kenan. To sannan na uku kuma akwai ana kiran kasa ita ma underbanked wanda harkar banki bata mamaye ta ba idan al'umma da mutanen wajen ba a ci galabar kimsa musu a cikin zukatansu ɗabi'a da tarbiyyar harkar banki ba. Da yawa zaka samu mutane da za su je su yi kasuwanci daga misali daga karfe 9 na safe zuwa karfe 10 na 12 na rana za a iya yin kasuwanci na sama da miliyan 400 zuwa miliyan 500 ba tare da banki sun fito sun yi mu'amala ba tsakanin sun ga da sabon gari. To idan kana da wannan yanayin kaga akwai kudade da banki bai san da su ba abinda yake they have not been captured kenan. Wato banki bai san ma da yanayin su ba suna irin wannan. To a san da wannan din yana faruwa ne a inda kasa ci gabanta bai kai ba rana daya ba a farka kasa kuma ta samu wannan ci gaba ya danganta da tsari da yanayi da yadda kasa aka biyo da abu a hankali har a ci galaba.
Ya haka ne tunda wannan bayanan da malam yayi ya nuna wato akwai hadari ga al'umma da kuma tattalin arzikin kansa ba ma wasu rukuni na wasu jama'a ba misali mazauna birni ko mazauna karkara ba. Idan haka ne me ya kamata gwamnati da su babban banki su yi dangane da wannan yunkuri?
Wato matsalan mu shine mafi yawa idan aka kawo tsari na manhajar tattalin arzikin kasa waɗanda suke alhakin ba da shawara a kai akan samu tasgaro wajen ganin su na cewa a yi abin nan a guje. Duk ƙasar da kaga ta ci gaba a tattalin arzikinta tsara shi aka yi ya samu lokaci ya samu wani yanayi na hawa daga nan idan an samu galaba an duba sai a ƙara. To mu kuma mafi yawa ba duba galabar ake ba shekara ake duba misali a ce nan da shekara biyu mun yi kaza shekara ta uku sai mu yi kaza shekara ta biyar sai mu yi kaza ba tare da la'akari da wannan abin da aka yi a shekarun baya ya bayar da bukatar da ake nema an samu nasarar da ake nema mutane sun ci gajiya ta ci gaba da wannan misali tunda aka fito da cashless banking wato hulɗar kasuwanci hulɗar kuɗi ba tare da kuɗi a hannu ba wato ta harkar banki. Gwamnati ta da wato shi babban banki ya duba ya ga duk ƙasar jihohin da ya ɗauka misali Kano da Lagos da sauransu babu wata matsala. Idan akwai matsala wacece matsalar shi kansa shi banki da zai duba wacece matsalar da su bankuna yan kasuwa za su duba menene al'umma suka ɗauki wannan harkar bankin. To idan ka duba wannan daga innan inda ka samu tasgaro daga nan za ka ɗora amma ba wai ka ce a kai abin da plan ɗin ka yi baka abin da ka tsara kawai shi za ka ci gaba da shi ba shekaru na gaba. Yanzu ne a iya fahimta ta da cashless banking abu ne da aka tsaro shi don a sa mutane tarbiyyar harka da banki ta yadda za su yi mu'amala a taimake su ba tare da ɗaukan kuɗi niki-niki ba. To amma sun karɓe shi amma sun karɓa akwai hanyar da wato sun akwai abubuwan da turakun da za su taimaka musu su yi. Gwamnati idan tana son ta yi nasara akan dukkan wani mataki na tattalin arzikin ƙasa sai ana yin sa ana wato abinda Bature yake cewa success evaluation a duba a ga cewa nasararsa da rashin nasararsa a yi bitar baya mafi yawa musamman lokacin da tattalin arzikin ƙasa yake ƙasa. To abinda ake yi a hankalo a tattalin arzikin ƙasa shine a sawa mutane kawo wadansu hanyoyi da mutane za su samu kudi a hannunsu. Shin wannan yanzu idan akai kudi zai kara a hannun mutane ko ragewa zai? Wannan shine abin da za a duba, sannan sai gwamnati ta san cewa eh abin nan da ta yi ba wai kawai abu ne na abin da ake kira theories ba, wato abu ne da aka yi na karatu na takarda, a abu ne da yake a ƙasa gashi. Sai gwamnati ta duba, idan ku gwamnati duba za ta gane cewa ai wannan cashless policy din shi kansa yadda aka faro shi idan yanzu a mataki na daya ake, to bai kamata a kai mataki na biyu ba. Akwai abubuwan da ya kamata a duba na wajen wadatar turakun da za su sa wannan abin ya nasara, da wajen wayar da mutane kansu masu karba akan abin da ake kira shi ma'amala da bankin, da sa musu wannan abin a ransu da kuma su yadda su yi da shi har ya kai su yi wannan. Kasashen waje da muke musamman Western Euro American countries, wato kasashen Turai da na America, har a yanzu ana ciniki da kuɗi, kaje da kuɗi kusan don kuɗi bai gaza dala 10,000 ba a hannunka, za ka shiga kai kasuwanci ka sai abubuwa ko da kuɗi ko kuma da harkar internet banking. Dole a Najeriya da dabba wannan abin shi su ma kenan da suke da kusan kashi 100% na abin da ake kira wato balagar harkar aikin banki da ciniki a kasashen su. Ko su suna da inda dole da kuɗi, mutum yana da damar yayi amfani da kuɗi, sai dai bai kai yawan namu ba. Saboda me? Saboda su suna ta yadda za su da turakun da za su taimaka wannan tattalin arzikin kasa.
Da aka dole yanzu gwamnati ya kamata ta saki nazari kina.
A gaskiya idan ana so a taimaka wa mutane, waɗanda suke ba wa gwamnati shawara da ma'aikata na banki dole su ɗauke kansu da abin da ake kira economic fantasy, wato wani abin sha'awa da abin da ake ganin in aka yi shi za a burge kuma ana tunanin zai gyara tattalin arzikin kasa, sai an koma an duba a ga ba burgewa ba, ba girin ba za ta yi mai hakika abin nan zai taimaka ko kuwa a'a zai dada cikurkuɗa tattalin arzikin kasa ne. A gaskiya a yanzu idan gwamnati ta ce kuɗi ba zai fito daga hannu daga banki ya shiga hannun mutane, musamman over the counter kuɗin da za a karɓa daga cikin banki a fito da shi ya koma 10,000, to ATM kuma nawa zai koma? Shi mafi yawa wanda shi aka fi ma cewa kaɗan ne, to idan misali shi kuma ya koma misali 5,000 ko 10,000 a ce gaba ɗaya komai yawan kuɗi, in dai za ka yi mu'amala da shi a hannu 20,000 za ka yi, me za ka yi na 20,000 bayan mafi yawan kasuwanci kaso 60 alal aƙalli zuwa 70 da ake yi a ƙasan nan da kuɗi ake, saboda mafi yawan kasuwancin ƙanana ne. Ya Allah da za a ce harkar kasuwanci da ta wuce kuɗi miliyan kaza a yi su ta harkar banki, wanda suke ƙasa da haka a ƙyale mutane su yi mu'amalar su, shi ma sai ka samar da dukkan waɗansu turaku da za su taimaka wa harkar, sannan zai nasara.
Jama'a, a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, ku sake jin mu da wani sabon shiri. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka shirya mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya.
A gai da Saluhu, yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Vanguard. Daya daga cikin manyan labaran jaridar ta ruwaito cewa gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ya amince da koran ma'aikata 1,774 da kuma manyan sakatori guda 8. To sai dai jaridar ta da Vanguard ta ruwaito wasu daga cikin ma'aikatan da aka sallama, suna cewa za su kai gwamnatin jihar ƙara. Sai dai kuma a martanin da sakatare ya labarin gwamnan ta shedawa jaridar da Vanguard ta ce wayanda aka raba da ayyukan nasu ta bangaren manyan sakatori sun shafe shekaru 4 zuwa sama akan mukaman su, kuma dole ne su tafi domin baiwa na baya guri. Ita kuwa jaridar The Nation, daya daga cikin manyan labaranta, ta ruwaito babban lauyan nan na Najeriya Chief Femi Falana yana kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya sa baki wajen ganin an sako wasu shugabannin kungiyar 'yan tawayan kasar Kamaru da jami'an tsaron cikin gida na DSS suka kama a birnin Abuja. Har ila yau lawyer Femi Falana a sanarwar da ya bayar a birnin Lagos ya ce yana fata shugaban kasa Muhammadu Buhari ba zai amince da bukatar da shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya gabatar ba, neman a mika masa 'yan tawayan da ke neman mafaka a Najeriya. Ranar Asabar ne dai jami'an tsaron cikin gida na SSS suka kame shugabannin 'yan tawayan su bakwai da ke neman kafa kasar Ambazonia a kudancin Kamaru da suka hada da shugabanta Mr. Sikiku Tabe. Daga nan kuma sai jaridar The Leadership wanda ta rawaito babban fito jaridar na 'yan sandan Najeriya Mr. Ibrahim Idris na cewa yanzu haka rundunar 'yan sandan ta kasa ta kara kai dokin wasu rundunonin 'yan sanda guda biyar a jihar Benue da kuma jihar Rivers domin kawo karshen fadace-fadace da kuma kisan gilla da ake aukuwa a jihohin guda biyu. A ranar 1 ga watan sabon shekara ne dai wasu hare-hare da aka kai a ƙananan hukumomin Goma da Logo suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 50. Sanarwar da haka kakin 'yan sandan Najeriya ya fitar DSP Jimo Mushur ya ce yanzu haka an tura ƙarin wasu manyan jami'an kwamishinonin 'yan sanda domin tabbatar da doka da oda a jihohin. A ƙarshe sai jaridar da Daily Trust wanda ɗaya daga cikin manyan labaranta ke cewa lafiyar shugaban 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi Sheikh Ibrahim Azzazzaki na cikin wani hali na kakanikayi. A cewar shugabannin kungiyar, jaridar Daily Trust ta ruwaito ɗaya daga cikin shugabannin yaɗa labarai na kungiyar 'yan shi'a Ibrahim Musa na cewa rahotannin da suka samu ya nuna cewa lafiyar Sheikh Azzazzaki na taɓarɓarewa a 'yan kwanaki biyun da suka gabata. Jaridar ta ruwaito 'yan kungiyar da cewa sun gudanar da wata zanga-zanga a jiya Lahadi a sassa daban-daban na Najeriya domin tilastawa gwamnati yin amfani da umarnin kotun tarayya na Abuja da ya bada umarnin bada belin malamin da kuma mai ɗakin sa da har yanzu ke tsare don kama sun da aka yi a shekara ta 2015. Da wannan ne kuma muke kammala sharhin jaridan namu na wannan safiya. A huta lafiya.
A gaida da Babangida Jibran, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke ajiye mana bisa na'ura.
Mai magana Hamidu Kalallabuwa, daga nan Kalallabuwa jihar Bisa Jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi dukkan musulmin duniya gaba daya, kuma ina musu barka da cikowa sabuwar shekara. Yau Litinin takwas ga watan sabuwar shekara 2018. To Allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya cikin wannan shekara, ya kawo mana kwanciyar hankali a samun Nijar da Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Litinin din nan 8 ga watan Janairu 2018 za a koma karatu wata ɗaliban primary da na secondary a Najeriya bayan hutu na mako uku. Da yardar Allah za a fara karatun zango na biyu na shekarar karatu ta 2017 zuwa 2018. Malamai musamman na primary a jihar Adamawa a yi haƙuri a koma aiki gadan-gadan, wanda ya san cewa baya jin daɗin wannan aiki don Allah ya yi gaba. Wanda ya gani zai iya, to don Allah a yi aiki fi sabilillahi a ji tsoron Allah, kada a yi biyu babu ba duniya ba lahira.
Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin, gaba ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta yi wani zaman sirri a jiya Lahadi domin sauraren rahoton akan mummunan zanga-zangar da aka yi a ƙasar da kuma nazarin yanayin tattalin arziki da ƙasar ta faɗa a ciki wanda ya haddasa zanga-zangar. Shugaban Amurka Donald Trump da hadimansa sun yi wuni jiya Lahadi suna cecekar wani sabon littafi da ke bayani a kan shekarun farkonsa a matsayin shugaban ƙasa, wanda littafin ke cewa shekara ce mai cike da ruɗu, sannan kuma wai shugaban ba shi da cikakken hankali da zai jagoranci Amurka. Isra'ila ta haramtawa wasu ƙungiyoyin fafutuka 20 shiga ƙasar saboda kiran da suka yi na ƙaurace mata saboda manufofinta a kan Falasɗinu. kungiyoyin da abin ya shafa sun fito ne daga kasashen Chile da nahiyar Turai da Afirka ta Kudu da kuma Amurka.
Masu sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya ci ni gabatarwa sai Chubahiro Jiro ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfili Hashin kuma nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.